sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol, sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa ta internet duk lokacin da aka so a ko'ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu alaikum, barkanmu da safiya. Yau Talata 21 ga watan Mayun shekara 2019. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Daula Salim da ma sauran abokan aiki muke farin cikin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Kasar Iran ta ce ta ninka karfin makamashin Iranian nata har so hudu lokacin da cacar baki tsakaninta da Washington ke ci gaba da yin zafi. Fadar White House ta umurci tsohon lauyan fadar da kada ya bayyana a gaban majalisa kamar yadda ma'aikatar shari'a ta shawarta. Da safiyar yau Talata ne kwamitin zaben Indonesia ya bayyana cewa shugaban kasa Joko Widodo ya lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar a watan da ya gabata.
To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za a ji cewa rundunar yan sandan jihar Oyo ta kama
tare da gabatarwa yan jarida wasu mutane da take zargi da aikata laifuka su 26, irin su satar mutane, fashi da makami, sayar da harsasan bindigogi da dai sauransu.
To sai a biyo mu cikin shirin domin cikakken rahoton. Kamar yadda aka saba a kowane mako, yau ma Ali Mustafa Sakko tana dauke da shirin tsaka mai wuya, sai kuma karatun alqur'ani mai girma da zamu kawo muku albarkacin watan Ramadan. Amma duk wannan sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya ga labarin duniya mai karantawa Daula Salim. Iran ta faɗa jiya Litinin cewa ta ninka karfin makamashin Iranian nata har so hudu a lokacin da cacar baki tsakanin Tehran da Washington ke ci gaba da yin zafi. Jami'an kasar Iran sun ce ana inganta makamashin Iranian din ne domin makamashin da fararen hula ke amfani da shi, wanda bai kai karfin makin da aka amince da shi ba a cikin yarjejeniyar shekarar 2015. Mai yiwuwa ba da dadewa ba Iran za ta zarce adadin makamashin da aka buƙaci da a adana a cikin wannan yarjejeniyar. Shugaban Iran Hassan Rouhaniya ya sanar makonni biyu da suka gabata cewa zai fice daga wasu bangarori na yarjejeniyar nukiliya tsakanin ƙasashe 6 da ta hada da yanayin Iran da za ta iya sayar da wani adadin makamashin Iranian ga wasu ƙasashe. Rouhani ya yi barazanar Iran za ta kai matsayin kera makamai da makamashin idan ba ta sami sassaucin tattalin arziki da aka yi mata a yarjejeniyar kafin farkon watan Yuli ba. Shugaba Donald Trump ya fice daga yarjejeniyar nukiliyar shekarar 1 da ta gabata, ya kuma sake kakabawa a Tehran takunkumi kana ya yi barazanar ƙara wasu takunkuma a kan ƙasashe da suka ci gaba da kasuwanci da Iran. Shawarar da Trump ya yanke ta ƙara raunana tattalin arzikin Iran, wanda dama yake fama da matsaloli. Fadar White House ta umarci tsohon lauyan fadar kada ya bayyana a gaban majalisa kamar yadda ma'aikatan shari'a ta shawarta. Dama yau ne lauya Don McGinn, wanda ya samu sammaci daga kwamitin shari'a na majalisa, zai bayyana a gaban kwamitin harkokin shari'a na majalisa da aka buƙaci shi ya je ya bada bahasi. Suna yin wannan ne domin kare ofishin shugaban ƙasa domin shugabanni masu zuwa, a cewar shugaban ƙasa Donald Trump da yake magana kan shawarar da ma'aikatar shari'a ta bayar. Ya ƙara da cewa ba wai suna yi domin ni ba ne. Trump ya yi maganar ne daga fadar White House kafin ya shiga jirginsa, inda daga nan zai nufi wani gangamin siyasa a Pennsylvania. Da safiyar yau Talata ne kwamitin zaben Indonesia ya bayyana cewa shugaban ƙasa Joko Widodo ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a watan da ya gabata, inda ya samu kashi 55.5 a cikin 100 ƙuri'un da aka kada. Widodo, wanda aka fi sani da Jokowi, ya kada abokin hamayyarsa tsohon soja General Prabowo so biyantu wanda ya samu ƙuri'u 44.5 cikin 100. Sanarwar da ta zo ne sa'a guda bayan da kwamitin zabe ya kammala tattara ƙuri'un zaben mafi girma a ƙasar tun bayan da ƙasar ta fara mulkin demokradiyya a shekarar 2014. Kimanin mutane miliyan 1,903 ne suka kada ƙuri'u a mazaɓu 810. Bidudu ya samu nasarar lashe gundumomi 21, inda shi kuma Sabiyanto wanda ya yi wa'adin mulki hudu mai alaƙa da manyan 'yan siyasar ƙasar da kuma tsaurin ra'ayin addinin Islama ya lashe gundumomi 13. Har yanzu dai ba a ji komai daga bakin jami'an yaƙin neman zaben Widodo ba tun bayan da aka bayyana sakamakon. Amma dai a farkon wannan watan ne magoya bayan Sabiyanto suka ce akalla ƙuri'u 13,000 na da matsala, yayin da masu sa ido kan zaɓe na duniya suka shaida cewa an yi sahihin zaɓe. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna damuwa akan sanarwar da aka bada ta yankewar ruwa a babban birnin Libya, wato Tripoli. A jiya Litinin ne, mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Stephane Dujarric ya bayyana cewa wasu 'yan ta'adda sun kulle cibiyar da ke kai ruwa birnin Tripoli da wasu garuruwan gabas maso yamma da suka hada da Garyan da Alwazaya. Wannan abu ne da zai iya hana mutane miliyan 2 samun ruwan sha. Ya kara da cewa yanzu haka wasu gundumomin Tripoli sun fara fuskantar karancin ruwa, yayin da ake sa ran nan da kwanaki 2 ruwan zai dauki duka idan har ba a bude cibiyoyin ruwan ba. Tun 4 ga watan Afrilu ne babban birnin Libya ya zamto filin yaki, yayin da Janar Khalifa Haftar, wanda yake rike da karagar mulki, ya koma yammacin Tripoli domin maye gurbin Prime Minister da Majalisar Dinkin Duniya ta shaida Faiz Al-Sarraj. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mutane 78,000 ne suka rasa muhallinsu saboda rikici. Wani yaro ɗan ƙasar Guatemala da ke tsare a hannun hukumar kwastam ta Amurka ya mutu a jiya Litinin, wuni guda bayan an fara masa jinyar mura. An sami Carlos Gregory Hernandez Vazquez, mai shekaru 16, bayan jinyar da aka masa a tashar jami'an sintirin kan iyaka da ke iyakar Westlake. Jami'an Amurka sun tabbatar da musabbabin mutuwarsa ba, kamar yadda aka saba bayan hukumomin tarayya da dama sun gudanar da bincike. Hernandez ya nuna ba shi da lafiya da safiyar ranar Lahadi a cibiyar tantance bakin haure ta Grand Valley.
Daula Salam kenan ta karanta labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'adalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin cewa rundunar 'yan sandan jihar Oyo ta kama wasu gungun mutane da ake zargin su da aikata wasu laifuka daban-daban, kamar yadda za mu ji a wannan rahoton na Hassan Umar Tambuwal.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta kama tare da gabatarwa 'yan jarida wasu mutane da take zargi da aikata laifuka su 26, irin su satar mutane, fashi da makami, sayar da harsasan bindigogi da dai sauransu. Kwamishinan 'yan sandan jihar Oyo Mr. Shina Olukolu ne ya gabatar da waɗanda ake zargin da aikata laifuka a gaban manema labarai a hedkwatar 'yan sanda da ke unguwar Elele, Ibadan. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo Shina Olukolu ya ce an sami nasarar damƙe masu aikata laifukan ne ta hanyar haɗin kai da al'umma a tsarin nan da ake kira community policing a turance. CP Shina Olukolu ya ƙara da cewa rundunar 'yan sandan ta jihar Oyo za ta yi duk abin da za ta iya don ta rage aikata laifuka a faɗin jihar Oyo. Wasu da ake zargi da aikata laifukan sun yi magana ta tafinta, inda sun ka amince ko yarda da aikata laifuffukan.
I am thinking selling life savings. I used to sell it to hunters and vigilantes to do their work in killing animals.
Gafaru Salami dake kauyen Ogboro a yankin Taki, wanda ake zargi da sayarwa yan fashi na makami da masu satar mutane harsasan bindigogin su, yace yana sayarwa masu farauta da yan sintiri harsasan bindigogin su ne don su yi ayyukan su na kashe namun daji.
Community around 182. At the middle of the night, we couldn't chase them because of the gunshots. So in the morning, they would discover that one of us was killed by them.
Jima wanda yan fashi suka kaiwa yankin su hari da misalin karfe 1 da rabi na tsakiyar dare, yace yan fashin sun far musu ne amma sun kasa fuskantar yan fashin saboda karar bindigogin su. Sai daga baya suka gane cewa yan fashin sun kashe 1 daga cikin su. Abubuwan da anka kama ga waɗanda ake zargin dai sun hada da harsasai 3,450 da aka gano a cikin wata karamar mota samfarin Toyota Corolla da aka ajiye a cikin birnin Ibadan, wayar salula guda 13, wata yar karamar recorder, tabar wiwi, babbar bindiga mai nagarta da kudi naira 600 da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
To a gaida Hassan Umar Tambuwal, sai biyo mu cikin shirin hantsin da zamu kawo muku sabbin rahotannin. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe 1:12 na dare. Ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
In sa a kimanta da duk shugabannin da suka yi shudi a kasar nan, ina tsammanin babu wanda za a ce yayi aiki kamar yanda gwamnatin Isu Muhammadu ta yi aiki a kasar.
Bayuwa kana dan takara na jami'a, sannan kuma a ce kai ne ministan cikin gida da ke kula da duk ayyuka da kayan ayyukan da hukumar zabe za ta nema.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Daya daga cikin abubuwan da ke damuwar mutanen jamhuriyar Niger da ke da damuwa game da tsayi da Bazoum Mahamat a matsayin dan takarar shugaban kasa na zabe mai zuwa da shekarar 2021 da za a yi a can kasar, shine zargin da aka dade ana yi na cewa hukumar zaben kasar wato Seni tana gargashin ma'aikatarsa da yake wa minista wato ma'aikatar harkokin cikin gida. To Bazoum ya ce an dai yi abin bahaukuwar mahinta ne.
Tana gargashin ma'aikatar minista na cikin gida ta fannin in kamar akwai wata dokan zabe bayan da an yi shawara a cikin ɗakin nan na shawaran jam'iyoyin siyasa wanda ake ce masa NDP, mu ne ake wannan minista na cikin gida ake ba ma dokokin yake gabatar da su a majalisar dokokin ƙasa. Ta wannan fannin ne kadai akwai irin wannan alaƙa da kake magana akai, amma ta fannin gudanar da zabe ba mu da kowace alaƙa da hukumar zabe mai incin kanta. Ai dama don ana so a amshe ma gwamnati tsare-tsare da gudanar da zabe, aka kafa irin wannan hukuma ta musamman mai kula da zabe. A tuna da wannan mana, ai ba mu iya mu ce mu ba mu yarda ba da minister de l'interieur ya gudanar da zabe, ya yi tsarin zabe, a kafa hukuma mai incin kanta kuma wanda kowa tabbatar da tana incin kanta, kuma a ci gaba da cewa ai za a zargi minista na cikin gida da gudanar da zabe. To ya kamata mu san abin da muke so, ba minista de l'interieur bane yake gudanar da zabe. Kenan wannan zargin mu bai tada mu hankali ko kaɗan ba.
Muhammad Bazoum kenan mutumin da jam'iyyar PNDS tarayya ta tsaida ya zama mata dan takarar shugaban kasa in Allah ya kama shekarar 2021 lokacin da za a yi zabe. To koya su mutane Niger masu jefa kuri'a suke kallon wannan takarar ta Bazoum da kuma alakarta da gwamnatin shugaba mai ci yanzu Isu Muhammadu.
Bukar suna Muhammadu Isu gaskiya yake cikin Niger. Har kwanan gobe ma bayan shi. Har Bazoum ma bayan shi. Ma bu zalunci wannan iko. Allah gwana muna ai zabe lahiya. Kuma zabe mu a bayan Bazoum. Sai ya ci zabe. Kuma za mu daya daji mu yi sarari mu bada mai mutane. Mu masu ne kaman mu. Bazoum na Korena mai rishi. Kuma Allah bai sa'a cikin wanga zabe.
Sunana Nyandu Ibrahim. Zancen demokrasi abinda muka san da shi idan aka ba mutum manda alƙawari ne ka dauka idan aka baka shekara 5 ga abubuwan da zaka yi na unhwani ɗan ƙasa. A yanzu abinda muke gani ba alƙawarin da aka dauka ne ba ake yi. Wanda ya dauki alƙawari zai ba ɗan ƙasa ruwa, zai ba su abinci, zai kawo magunguna, zai gyara makarantu. Yazo sai zancen an yi exchange an yi rompu ake muna. Kwana lahiya tashi lahiya na ƙasar mu a ce sai Amurka ko Faransa za su zakwa su kula shi. Demokrasi zancen jama'a ne. Yanda jama'a suke so haka ya kamata a yi. Ba zancen wani party guda dan yana da iko ba yace shi zai tsaida duk ka'idodin yanda za a tayar da zaben. Mutum guda yake shi kandida ne, shi shugaban party ne, shi minister ne, kuma shi za a zartar da hanyoyi waɗanda za a zabe akan gare su. An san da nan babu gaskiya.
Madalla to a yau a kashi na biyu na muhawara da wakilin manzon Yemi Yusuf Abdullahi ya shirya mana tsakanin Adamu Manzo na PNDS Talaya da Habila Rabiu na jami'ar adawa ta MPN. Zamu tashi ne daga kan maganar ayyukan da gwamnatin take bugun gaba cewa ta yi kuma yadda wasu suke kallon abin da yadda ake alakanta shi da shi wannan sabon dan takarar da yake da goyon bayan gwamnati din wato shi Bazoum Muhammad. Bari mu ji yadda shi Adamu Manzo da ke wakilta gwamnati mai ci yanzu zai kokarin kare ta da ayyukan nata.
An sa a kimanta da duk shugabannin da suka yi shudi a kasar nan banda wa'anda jamhuriya ta horku wa'anda su ne suka kawo Niger. Ina tsammanin babu wanda za a ci ya yi aiki kamar yadda gwamnatin Isu Muhammadu ta yi aiki a kasar. Amma a yau Habila ya ce ba mu yi mulkinmu da muka yi wa'adi biyu na shugaban kasa Isu Muhammadu ba a yi aikin komi ba. Babu abin da aka yi. ‘Yan ƙasa suna saurari. ‘Yan ƙasa wa'anda ruwan sha ya gagare su aka kawo musu ruwan sha tsarkakakki masu kyau suna sauraron shi. Su sun san an musu, shi bai sani ba. ‘Yan ƙasa wa'anda duk lokacin da aka shiga kunci gwamnati take kawo abinci ta saida musu da rahusa, su sun san da gwamnati ta yi aiki. ‘Yan ƙasa wa'anda suka yi shekara 15-20 ba su da hanya, a yau aka musu hanya sun sani kuma sun shaida an musu aiki. Kenan ya ce gwamnatinmu ba ta yi aiki ba, wannan ba gaskiya ba ne ba. Kuma in ya ce gwamnatin ba ta yi aiki ba, yaushe su suka fita daga cikin gwamnati? Yaushe ne rabonsu da gwamnati? A bisa kan fannin tsaro, shugabansu Ibrahim Yakuba a cikin jawabinsu a wannan anigarsar nasu da aka yi a Dutso ya jinjina ma gwamnati a saman matakai na tsaro da kayan aiki da aka bai sojawa da ake ci gaba da basu. Kenan mu bisa kan aiki ba a gaya mana. Kuma tsaye da ɗan takara Bazoum Muhammadu, mu MPNDS tarayya mu muka san Bazoum, kuma mu muka tsaye da shi ɗan takara don mun san halayen shi, don mun san mutum ne mai adalci, mutum ne mai gaskiya. Kuma a yau a 'yan siyasar Niger kap ba wanda zai ce maka ya hi Bazoum Muhammadu tsaye da gaskiya. Babu.
Amma ana ganin ya kwatanta cewa mutum ne wanda baya da haƙuri sannan kuma ga gaugawa hasala.
Ina tsammanin Bazoum in bai da haƙuri da yau gungun jam'iyyun masu mulki na MRN da ya watsi shi ne jagoran MRN Bazoum Muhammadu. Shi yake jagoranci MRN, kuma MRN tana nan daren da kamsai ƙara ƙarfi ma take.
Me zaka ce game da wanda ke kallon Bazoum a matsayin ba dan ƙasar Niger ba?
Wa'anda suke cewa Bazoum ba dan ƙasar Niger bane ba, su ɗan ina ne? Su daga ina suka zo? Ya za su ce Bazoum ba dan ƙasa bane? A ina aka aihe shi? A ina ya girma? A ina ya yi karatun shi? Mene ne yake nuna musu da cewar ba ɗan Niger bane? Wannan duka adawa ce. Adawa ce suke yi saboda sun tabbata insha Allahu ta'ala an aka ta yi zaɓe jam'iyyar PNDS tarayya za ta kashe su. Insha Allahu ta'ala muna da sakamako na mulkinmu da muka yi ayyuka da muka ma ƙasa. A yau garin ya mai in ka dibe shi duk wanda yazo bako ina tuni gurin kongare din wallahi tallahi akwai baki da suka zo su da suka safka ayyudin jirgi dan wabillahi allazi la ilaha illa huwa rantsuwa nake maka ta dan musulmi ta suka kai wannan mutumin yana aiki wa ya akai suka samu wannan hidin jirgi irin wannan dan Niger ba butulu bane dan Niger ya san waye ya mushi alheri an mutun kamar yanda Hausa suke cewa an mutun yace zai baka riga ka dibi ta wuyan shi
Malam Habila ko ɗan adawa na fargabar karawa ne da bazin Muhammad a wannan zaben
na ga ya muka cewa mu mun gano kuma mun yi imani cewa in Allah yarda tsayar da bazin a matsayin dan takara ɗan ƙasa ne za su yi hukunci saboda dama suna jiran shi su hukunta shi daidai da irin aika-aika da ya a zamanin da Alhaji Muhammad Isu yake iko shi din daidai da abubuwan da ya hukunta shi aladatar da shi na hadi maka amma da sharadi idan zabe za a yi na gaskiya amma da yake sun saba ba mu san ba ta kila Allah ne ya sa abin da zai faru gobe ya ka zancan ban san jam'iyyar Pendes Tarayya ba lalle na san jam'iyyar Pendes Tarayya saboda jam'iyyar Pendes Tarayya ta mulki kasar Niger yau shekara 8 jam'iyya ce wadda ta kawo abubuwa da yawa na cikas a cikin kasar nan a cikin jagorancin da ta yi jam'iyya ce wadda a lokacin ta kasar nan ta huskanci da ƴan kasar nan sun huskanci matsi na rayuwa matsi na halin laha ulai matsi na kakazanyi cikin rayuwar kasa
amma kar ka manta
ina zuwa a lokacin da yake cewa ban san jam'iyyar Pendes Tarayya ba hakika na san jam'iyyar Pendes Tarayya saboda jam'iyyar Pendes Tarayya an danka mata mulki a yayin da a lokacin da suka ce kasar Niger ba wai arziki ne ba ta da ba lalan shugabanci ne take huskanta rishin shugabanci na gari ne take huskanta samu saboda haka yau jam'iyyar Pendes Tarayya ta nuna muna gazawar ta lalle na san ta wannan
me yasa sai anzu
kuma na san jam'iyyar Pendes Tarayya
kuka ga gazawar jam'iyyar Pendes Tarayya
ba zai iya ga min lokacin da muke zaune tare da su ba mun yi zamani na ha'inci ko kuma na zuciya biyu
da wannan irin zama
ina zuwa zama na tsakani da Allah muke da su saboda mu a cikin muna zaune da su muke ba su shawarwari ta hanyar da ya dace a matsayin kayar da ka zauna tare da mutum kuma abin da ya raba mu da su yana cikin ummal aba'isar da muka gane cewa makarkashiya da shirin da ake so a yi bai kawo mu kasar Niger kwanciyar
hankali da zaman lafiya amma
furucin da yayi a baya da wanda babu wani bambanci kana tsammanin har a yanzu mu muna iya yin zagun kasa game da duk wani shiri wanda zai kawo mu kasar Niger kwanciyar hankali ba dan jam'iyyar MPN kishin kasa bane kuma har yanzu bisa wannan hankalin muke amma mun gano ka san kamar da su ko da shi tsarin su yake kaga yanzu ya kazanta aiki ba wanda ya sai ce ba yi aiki ba mun san an yi aiki kuma aikin da aka yi an kirkiro shi ne da gangan dan a cutar da kasa cutarwa ta musamman wadda za ta yi tasiri ga kasa ga ƴan kasa na tsawon shekaru saboda duk ayyukan da yau adam manzo yake hodi nan sun yi in ka doka tun daga tsari wanda ya shahi gorubanda da suka yi sun yi tsarin gorubanda kowa ya sa abin da suka sa a cikin shi miliyan 140 yau kana cikin kasar nan yana ciki ya sani kwana muke yi da mu da diyanmu da mata take mu da iyayenmu a cikin kasar nan bamu da wutar lantarki akan an zuba kudi miliyan 140 a fannin samar da kasan samar da wutar lantarki ga birnin Yamai da ma watakila sauran jahohi ya sani haka ne kuma in ba haka ne ba ya ƙaryatar da wannan abin da na hodi a yanzu cikin wannan halin da muke ciki cikin fargaba ne kake yayi ka kwanta babu wutar lantarki wayannan kudaden ina suka shiga da su
to sanin ku da yake to in Allah ya kama shirin makon gobe za mu ji shin wa'ina aka samu kudaden da ake cewa da su aka yi duk wa'innan ayyukan da ake magana an yi domin suna cewa ai duk dimbin ba su suka ne kawai aka tara wa Niger da wanda za su gaje ta sannan kuma za mu tambayi shi bazin din da kansa kai tsaye ta yaya zai zama shine minista shine shugaban jam'iyya da ke mulki kuma shine minista wanda a karkashin ma'aikatar hukumar zabe take ko ma shi an bi ka'ida ma wajen zaben shi da tsaida shi wannan takara din babu wasu ƴan takara ne sai shi to muna gayyata ku domin ku zo ku ji waɗannan bayanan da zamu yi kokarin kawo muku a shiri na gaban Allah kai mu yanzu muna guda ga su bakin namu Adamu Manzo da Habila Rabiu da kuma musamman shi Yusuf Abdullahi da ya jagoranci wannan muhalla daga can Birnin Yamai a madadin su duka ne ni Ali Mustafa Sokoto a Washington mun bar ku lafiya
to madalla albarkacin watan Ramadan ga wannan
Sunana Umar al-Faruq Muhammad Nur, dalibi a makarantar Sheikh Muhtar Siddiq al-Islamiyya Niger Zander. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم
الله أكبر الله يسكر الخير تو دا wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takeice
haka ne sarfilu ga labarai a takeice Iran ta fada a jiya Litinin cewa ta ninka karfin makamashin Iranian nata har su hudu a lokacin da cacar baki tsakanin Tehran da Washington ke ci gaba da yin zafi Jami'an kasar Iran sun ce ana inganta makamashin Iranian din ne domin makamashin da fararen hula ke amfani da shi wanda bai kai karfin makamashin da aka amince da shi ba a cikin yarjejeniyar ta na shekarar 2015 Fadar White House ta umurci tsohon lauyan fadar kada ya bayyana a gaban majalisa kamar yadda ma'aikatan shari'a ta shawarta. Dama yau ne lauya Don McGinn wanda ya samu sammaci daga kwamitin shari'a na majalisa zai bayyana a gaban kwamitin harkokin shari'a na majalisa da aka buƙaci ya je ya bada bahasi. Suna yin wannan ne domin kare ofishin shugaban ƙasa domin shugabanni masu zuwa a cewar shugaba Trump. Da safiyar yau talata ne kwamitin zaben Indonesia ya bayyana cewa shugaban kasar Joko Widodo ya lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar a watan da ya gabata inda ya samu kashi 55.5 a cikin 100 na kuri'un da aka kada. Widodo wanda aka fi sani da Jokowi ya kada abokin hamayyarsa tsohon soja General Prabowo Sabiyanto wanda ya samu kuri'u 44.5 cikin 100. Majalisar Dinkin Duniya ta nuna damuwa akan sanarwar da aka bada na yankewar ruwa a babban birnin Libya wato Tripoli. A jiya Litinin ne mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya Stephane Dujarric ya bayyana cewa wasu 'yan ta'adda sun kulle cibiyar da ke kai ruwa birnin Tripoli da wasu garuruwan gabas maso yamma da suka hada da Garyan da Alwazahi. Wannan abu ne da zai iya hana mutane miliyan 2 samun ruwan sha.
To madalla a gaye sheke. Kafin mu salama muna mika sakon ta'aziyar mu ga iyalan Malam Umar mai yara mahaifin Aminu Umar da ke zaune a nan birnin Washington DC. Allah ya ji kansa da rahama ya kuma kyautata namu karshen. Masu sauraro a nan makakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma izinta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com ko kuma shafin mu na Facebook. Yanzu madadin Daula Salim ta yana gabatar da shirin da kuma Chibahiro Jodo ne wanda ya bada umarnin shirin da ma injin mu na yau Jimmy Cook. Ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum. We'll be right back.